والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a yau ranar 5 ga watan Ramadan ta wannan shekara ta hijira ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 31 ga watan 5 shekara ta 2017 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Furqan a garin Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da arziki zamu amsa tambayoyi kamar yanda wanda suka sawwaka insha Allah mutum zai iya amfani da wani abu a cikin kudin da ya fitar zakka domin aiwatar da wani aiki a unguwar su na farko wato ita zakka Allah madaukakin sarki ya kebance wanda za a bama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai bar rabon ga wani annabi ba bal shi ya dauki yin rabon da kansa yace innama sadaqatu lil fuqara lam din nan ta lil fuqara wanda ake ce mata lamul ikhtisasi wal milk lam ce da take nuna mallaka da kebanta wato sadaka mallaka ce kuma ta kebanci al fuqara wadannan saboda haka mallakar su ne Allah yace a mallaka musu bi halatta kai tasarrufi a cikin dukiyar zakka ba in ka tashi fitarwa ga wanda zaka ba mu zakka sai idan da izinin sa da wakilci daga gare shi idan kudi ne ka bashi kudi idan kana son kana ganin cewar ba zai yi tasarrufi da kudin yanda ya dace ba to ka nemi wakala daga wajensa ka nemi izini cewa gashi zan baka zakka amma saboda na lura kan cewar bukatarka ta abinci ita ce tafi zan siyo maka kayan abinci in ya baka izini shikenan domin zai iya yiwuwa cewa kai kana ganin bukatarsa ta abinci ce wataƙila shi kuma bukatarsa biyan bashi ita tafi wataƙila biyan bashi shine ya fi masa tsanani abinci yana sanin yadda zai yi kuma yana haƙuri amma wataƙila bashin yana hana shi sukuni don haka tunda Allah ne ya mallaka masa ba za ka yi wannan abin wato ba za ka ɗauki gudanar da dukiyar ta hanyar da kake ganin shine maslaharsa ba an ma dangane da ayyukan unguwa wannan su ba sa cikin jumlar ba sa cikin abubuwan da aka ce a baya a fitar da zakka domin su an ce wa fi sabilillah domin taimakon addinin Allah taimakon addinin Allah fassararsa ya zo da wajen da yawa daga cikin salaf da cewa ma'anarsa jihadi a tafarkin Allah shine za a yi amfani da dukiyar zakka a ɗauki nauyin waɗanda suke tafiya jihadi a kula da iyalinsu ko a ba su guzuri ko a sai musu ko a sai kayan da za a yi yaƙi domin kare al'umma da su wannan shine fi sabilillah amma hatta makarantu da masallatai ba a ɗaukan kuɗin zakka a gina masallaci ko a gina makaranta ko a ɗauki nauyin wato malaman makaranta sai dai in za a ɗauki nauyin a biya su albashi daga cikin wannan a matsayin cewar wannan yana daga cikin zakka ne shi ma ko ba zai zamanto albashinsu ba sai dai malaman makarantar alqur'ani alal misali saboda sun tara siffar talauci za a iya ba su daga cikin zakka idan sun ba wai saboda ba idan sun hada siffar dan akwai malamai wanda suke ba a mawadata ne idan siffar talauci ta hau kansu sai a ba su daga zakka amma ba zai zamanto a maimakon albashi ba saboda haka aikin unguwa ba za a yi da zakka ba waɗansu daga cikin malamai musamman na zamanin nan suna fatawa kan cewar za a iya amfani da zakka domin biyan bukata wadda take ta lazima mai lizimta ga mabukata kamar alal misali mutum zai iya kai zakkarsa asibiti kamar asibitin Aminu Kano ko wanda daga cikin asibitoci yace duk wanda yazo yake da siffar talauci a bashi magani ko a yi masa tiyata ko yana da bukatar wani abu wato na taimako wanda ba zai iya ba saboda bashi da shi a yi masa daga wannan dukiyar na zakka waɗansu malamai sun yi fatawa akan wannan duba da maslaha haka zalika za a iya yin abu wato mutum zai iya yin store na abinci na kan cewa wannan zawarawa alal misali mabukata za a rinka bama ko marayu ko makamantansu ya zamanto daga cikin zakka ake sayan wannan abincin waɗansu sun yi wannan fatuwar kan cewar irin wannan zakar za ta wadatar. To wannan za a yi tafri'in ta ne a kan wato babin a fitar bayar da badali, bayar da maimako ga zakka, tunda ita asali zakka ta dukiyar ita ce za ka fitar da ita. In kuɗi ne ka fitar da kuɗi, in zakkar kayan abinci ne ka fitar da kayan abinci. Amma waɗansu malamai sun yi fatuwar fitar da badal, kamar zakkar maimakon ka fitar da kayan abinci ka fitar da kuɗi a maimakon ta. Saboda haka zakka akwai takura sosai. Kafin mutum ya yi wani abu da dukiyar zakka, ya kamata ya nemi fatuwar malamai, ya kamata ya nemi fatuwar malamai su yi masa fatuwa akan abin da yake ya dace. Amma asali waɗannan asnaf ɗin guda takwas su Allah ya faɗa, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghalimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Su takwas ɗin da Allah ya ambata su ne kadai ake ba su zakka. Da yawa ana ta ijtihadi, waɗansu kuma suna daidai, waɗansu kuma haƙiƙa sun ci karo da nasi. Saboda haka kamar wannan ba zai yi ba, ba a yi. Mutum ya fitar da zakka domin aiwatar da wani aiki a unguwa, ba a yi. Saboda haka mutum da ka na biyu ya ce, mutum da ka tabbatar yana da kuɗi ko ya samu kuɗin da suka kai nisabin zakka amma ba su shekara a hannunsa ba, shin za ka iya ba shi zakka? Ya ko yana da nisabi ba lalle ba ne ya zamanto cewar bai cancanci a ba shi zakka ba. Idan yana da nisabi amma kuma buƙatunsa sun wuce nisabin, ai shi mabuƙaci ne. Sannan wato nisabi ba shi ne babi ɗin talauci ba. Duk da yake waɗansu malamai suna ganin kan cewar wanda ya mallaki nisabi ya fita daga talauci, tunda ya zamanto mawadaci. Indai in ya mallaki nisabi har yayi shi, wato akwai rashin dikka a cikin cewa in ka mallaki nisabi ka zamanto mawadaci. A'a, idan ka zamanto cikin wanda zai ba da zakka ka zamanto mawadaci. Wato ma'ana ka mallaki nisabi ya cika dukkan sauran sharuɗan, babu kuma mani'i, ba abin da ya hana. Alal misali baka da basu suka da za su gama da nisabi, ko kuma nisabin kana da shi amma kafin ya cika shekara kuɗin sun riga sun ƙare, to kaga duk baka zamanto mawadaci ba. Wadata da za ta fitar da kai daga haddin talauci shine ka zamanto daga cikin masu wanda zakka ta hau kansu, domin su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mawadata. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Ana karɓan zakka daga cikin mawadata a kai ta zuwa a mayar da ita, a bayar da ita zuwa ga mabukata. To wanda yake mawadaci, wanda yake ahali ne ya fitar da zakka, wato sharuɗan zakka sun hau kansa da sababin zakka ya tabbata a kansa, kuma dukkan abin da yake hana a bayar da zakka ya koru daga gare shi, to wannan shine mawadaci, to shine ba za a bashi zakka ba. Amma dan mutum ya mallaki nisabi, sauran sharuɗe ba su cika gare shi ba, kuma sifar talauci ta tabbata a gare shi, wanda yake shine rashin wadata. Domin wato talaucin iri biyu ne a Alkur'ani. Akwai talaka futik wanda ba shi da komai, shine alfaqir. Akwai talaka wanda yana da shi amma bai ishe shi ba, shine almiskin. Miskin yana da shi amma bai ishe shi ba, kamar dan albashi. Dan albashi ai yana da aiki, amma dan albashin da kafin wata ya zo ya ci bashi, kaga abin da yake samu bai ishe shi ba. Domin inda ya ishe shi ba zai ci bashi ba kafin ƙarshen wata. Saboda haka yawan ba irin yanzu irin ƴan albashin mu na Najeriya ba irin ƴan albashin da bane, wanda idan an yi albashi za ka ga mutum har zai ajiye wanda yake zai rinka yin ajiya, zai buɗe account na ajiya. Babu zancen wannan. Yanzu kafin wata ta ƙare, kafin wata ya ƙare, abin nan mai abincin tara a wajen aiki tana da littafinta. Randa ake biya za ta fito da littafinta ka zo ka bayar. Mai awo shi ma yana da littafinsa. Mai pharmacy na unguwa ko pattern medicine yana da littafinsa. Makaranta ta yara su ma suna da littafi. Domin ba zai iya biyan kuɗin makarantar gaba ɗaya ba, sai dai a raba masa. To yanzu wannan dan yana da albashi ka ce ba za a bashi zakka ba? Ba talaka ne futik ba, amma mabukaci ne, miskini ne. Saboda haka dan albashi miskini ne, yawan masu ayan albashi miskini ne. Saboda haka ga talaucin iri biyu ne. Zan yi amfani da kuɗin zakkata domin yin abincin sadaka kamar kosai, ko da kuwa waɗanda bai cancanta a bawa zakka ba suna amfana daga wannan sadaka? A'a, ba za ka iya yin haka ba. Kamar yadda na ce, ba za ka irin wannan abincin ba, musamman in ka san cewar wanda za su ci akwai wanda yake ba su da wannan sifa, ba za ka yi ba. Amma kamar yadda na ce, waɗansu malamai sun yi fatawa za ka iya sayan kayan abinci ka ce ga waɗanda sifar talauci ta hau kansu za a ba su daga wannan abincin, wanda ya zamanto wannan kuɗin daga cikin zakka ne. Sannan in ba kuma iyali sa iya amfana daga kosan, wato har iyalin ma su ci daga wannan kosan na zakka. A yi kosan sadaka, a ba ma sadaka, kuma iyali ma sai a yi buɗe baki da wannan kosan. Iyali in suka yi kaciyar da su daga cikin zakka, kuma mutum in ya ba ma iyalinsa zakka, zakka ba tai ba, sai ya sake fitar da ita. Idan ka ciyar da matarka da ƴaƴanka daga cikin zakkarka, zakkar nan ba tai ba, sai ka sake fitar da ita, su kuma sun ci kyauta, ka yi musu kyauta. Zakka tana kanka, saboda su mawadata ne da wadatarka. Sannan kamar yadda Abi Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Abdullah Ash-Shawkani a cikin littafinsa Tuhfatul Zakirin a babun tawassul bil anbiya wa salihin, daga hadisin Usman ibn Hunayf, wanda hadisin yake nuni zuwa tawassuli, amma naji wasu suna cewa bai halatta ba, dan Allah mai gaskiyar al'amarin. Hadisin Usman ibn Hunayf ya zo da wata ziyada, wadda wannan ziyadar ita ce a battanta ma. Asalin hadisin karɓaɓɓe ne, ingantacce ne, kamar yadda ya zo a cikin Tirmidhi na makaho da ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce masa, ya roƙa masa Allah kan ya yayi masa makantarsa, ya nuna masa cewa ya je ya sallah raka'a biyu, sannan ya yi addu'a. A cikin addu'ar ya ce, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahma, sannan ya faɗi buƙatarsa. Wannan hadisin ya zo haka yake, ingantacce ne, to amma wannan tawassuli ne da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya je ya roki, ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a. Saboda haka abin da ya faɗa yana daga babin tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ziyadar da ta zo cewar idan buƙata kai ma ta zo maka, kai ma ka je kai wannan, to wannan ziyadar ce take ziyada shadda, wanda malaman hadisi suka yi hukunci akan ta, akan cewa bata inganta ba. A ziyadar da ta sanya cewar za ka iya yi, wato kai kai tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam da zatinsa, shine abin da yake abin sabani, wanda mafiya yawan malamai suka ce ba a yi, waɗansu kuma suka ce ana yi inda zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kadai, saboda sun ɗauki tawassuli daga babun al-iqsam, wato yi ma Allah rantsuwa akan yayi abu. Shine Imam Ahmad ya ce in har za a yi, to da Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai. Mas'ala ce wadda take mas'ala ce fiqhiyya, wadda malamai suke sabani akai, amma abin da ya tabbata daga nusus na babin tawassul shine mutum ya tawassuli da sunayen Allah jalla wa ala da sifofinsa da addu'ar salihai, wanda daga ciki har da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma da ayyuka nagari wanda mutum yayi, sannan da kuma ka nemi wani shine addu'ar salihai da addu'ar mutanen kirki, ka nemi wani ya maka addu'a, ko kuma kai tawassuli da ayyukanka. Amma kai tawassuli da annabawa da mala'iku da waliyai, duk da yake suna da alfarma a wajen Allah, wanda yake musamman na annabawa, wanda yake alfarma ce tabbatatta, su kuma salihan bayi da waliyai ane musu kaunar, suna da alfarma a wajen Allah, to amma ba a yi, saboda babu abin da ya zo a cikin sunna da yake nuna wannan. Kuma asalin babin addu'a, asalin ayyukan ibada, ana yin wato ba a yin su da kiyasi, ana yin su ne da madogara ta nassi. Idan ba a yi ba, sai su tsaya a babin hali, har sai dalili ya zo wanda yake nuna halacci akan yin wannan. Wannan shine dalilin su. Saboda haka hadisin ba wai an raunana hadisin Tirmidhi bane, asalin hadisin ya inganta. Ziyadar da ta zo a cikin riwayar, wadda ta ce kai ma idan bukata ta zo maka, kai ma ka je ka yi irin wannan, to wannan shine ziyada wadda take ash-shadda al-munkara. Sannan Imam Malik da Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i sun ce mai jinin nifasi ta zauna tsawon kwana 60 to ya hadisin ummu salama inda take cewa masu nifasi suna zama kwana 40 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan Daruqutni ya ruwaito daga ummu salama tace na tambayi manzon Allah kwana sallallahu alaihi wasallam kwana nawa mai nifasi za ta yi sai ya ce kwana 40 sai dai idan ta ga jinin kafin haka daga alkanawi wannan dai daga cikin dalilin da yake sa malamai suke sabani a cikin matsaloli shine rashin riskar hadisi wani malami hadisi zai riske shi sai ya fatawa da shi wani kuma hadisi ba zai riske shi ba sai ya amfani da wani asali daga cikin asalin da ake kafa hujja da su a cikin shari'a abubuwan da ake kafa hujja da su a cikin shari'a suna da yawa ba hadith ne kadai ba hadith ɗaya ne daga ciki akwai alqur'ani shi kansa alqur'ani akwai nassi akwai zahir akwai am akwai khas akwai mutlak akwai muqayyad sannan a koma wajen sunna ita ma tana da fuskoki da yawa sannan akwai qiyas sannan akwai al'urf sannan akwai wato wannan sune al-adilla al-muttafaq alaiha akwai ijma sannan kuma akwai wanda ake sabani kamar amalus sahaba fatwas sahaba kamar amalu man qablana da al-urf da al-istihsan da al-istidlal da al-masalih al-mursala da al-istishab to idan malami bai ga wani hadisi ba zai iya amfani da ɗaya daga cikin waɗannan dalilan saboda haka Imam Malik ya ce yayi amfani da kwana 60 a bisa riwaya mashhura a cikin madhhab duk da yake a cikin madhhab akwai riwaya da tafi akan kwana 40 din mashhurar riwaya a cikin madhhab wanda yake ita ce madhhab shine kwana 60 kuma kamar yanda kace ita ce madhhabar al-Imam Shafi'i bina'an akan abinda suka gani na al'ada a zamanin su suka yi hukunci da abinda yake shine al'ada da yake yawan abin da ya zo a babin haila da nifas malamai sun yi ne a bisa tambayar mata yaya abin yake gudana tare da su sai su yi fatawa da mujibin abin da suke gani na ɗabi'ar mata domin hadisan da suka zo a babin haila da nifas kididdigaggu ne hadisai ne waɗanda ba su da yawa hadisin Fatima bintu Qais hadisin Aisha akan mata masu istihada da hadisin Hamna da kuma da hadithin Hamna akan al-mutahayyira hadisan iyakantattu ne saboda haka da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da malamai suka yi ba su dogara da hadisai ba saboda sun koma zuwa ga ɗabi'ar mata da yadda suka rarraba mata din su kansu akan al-mubtada'a da al-mu'tada da al-mutahayyira da al-mumayyiza duk wannan a bisa yanda suke gani na halin mata saboda haka wannan koyaushe yana da kyau ɗalibin ilimi idan mas'ala ta zo ta sabanin malamai ko ya ga malamai sun saba fatawar su ta abinda suka tafi a kai ya saba zahirin wani hadith to sai su tsaya su duba su ga yaya yake a wajen malaman wani lokaci ko da sun san hadith din amma in bai inganta a wajen su ba ba za su kafa hujja da shi ba to duk waɗannan suna daga ciki sannan tambaya ta ƙarshe mai hukuncin wanda direban a daidaita sahu ne ya baka ya faka oho wato irin Hausar nan mu ba mu santa ba wai ya faka babur din shi wai parking ne fa shine aka mayar da shi Hausa ya faka babur din shi a gefen hanya zai dau passenger kamar yadda suke yi sai wani mai lifan ya taho a guje yadda ki bayan a daidaita sahun sai ya fadi har kwakwalwarsa ta fashe sanadiyar haka ya mutu shin wannan mai a daidaita sahun zai yi azumin kafara ko azumi bai hau kansa ba saboda yana tsaye aka zo aka dake shi wannan wato irin waɗannan abubuwa dole sai an duba wato domin shi ka'idar shari'a shine kan cewa wanda yayi mubashara wajen dalilin mutuwar mutum shine wanda yake da haƙƙi kan ya biya diya amma in ba a samu wanda ya mubashara ba to wanda yayi sabbaba wanda yayi dalili shine yake to idan shi mai adireta sahu ya ajiye mota inda ya ajiye abu yadda da sahunsa inda ba a ajiyewa to ya zamanto shine sanadiyar mutuwar wannan dan haka in ya zamanto shine musabbib shine ya sabbaba to kaga diya za ta hau kansa sai dai ba ganganci yayi ba zai zamanto ba ganganci yayi ba dan haka ba zancen kisasi za a yi ba sai dai a yi zancen diya akwai wanda yake za ta zamanto jiya za ta iya zamantowa diya ce wanda za a gallaza idan shibhul amd ne idan mutun yayi abin da yake tamkar ganganci ne don mutun ya aje ya tsayar da abu a tsakiyar hanya wannan tamkar ganganci ne so da haka ko zai biya diya daban yake da kamar a ce ya dauki babur din ya je ya tura mutun wannan shine ganganci amma idan abin da yayi mai kamar ganganci ne to shine zai zamanto shibhul amd a wajen malamai da suke cewar akwai kisa kashi uku ne ganganci da mai kama da ganganci da kuma kuskure to duk da yake malikiya su daga ganganci sai kuskure amma akwai dalili akwai hadisi waɗanda suke bayani akan kashi na uku shine tsakatsaki shibhul amd mai kama da ganganci to yawanci amma ba a hukunci akan irin wannan har sai an sami bayanin ƙwararru shi yasa a kasashen da ake aiwatar da shari'ar musulunci zaka ga ba wato alƙalai ba sa yin hukunci na farko dai sha'anin biyan diya sai an je gaban alƙali to alƙali kuma baya hukunci sai ya samu bayanin wato yan sanda injiniyoyin hanya wanda su za su zo su yi gwaje-gwaje idan suka yi gwaji za su iya tabbatar da kan cewa kuskuren nawaye domin shi kansa kuma mai babur din shi ma sai an duba yana tafiya a cikin da irin saurin da yake zai iya kauce ma hadari idan ya ganshi ko ko yana gudu na fitar hankali wanda yake idan ya ga hadari ba zai iya tasarrufi da abun hawan ba saboda haka wani lokaci akan raba kuskuren tsakanin su wannan wajen diya kenan saboda haka za a iya biyan diya kamila ko a bada rabin diya ko rubu'in diya gurgurdan abin da ƙwararru wato masu sanin ka'idojin hanya injiniyoyin hanya suka hukunta waɗanda gami da diya kenan amma wajen kafara ba a jazza'ata shi wannan tabbas yana da kasu idan har inda ya ajiye a daidaita sahu din nan ba inda aka bashi dama ya ajiye bane to anan wajen yayi sanadiya dan haka zai yi kafara batun diya kuma wannan abu ne na hukunci da zai koma wajen alƙali amma zai yi diya tunda ya zamanto sanadi na wato rashin ran wannan bawan Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin mu tashi ayar da zamu karanta yau akwai abubuwa kamar guda uku da suke da alaka da ayar da muka karanta ta 75 ayar da ta zo akan kudan zuma na farko dai Allah madaukakin sarki ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl ya ce an-nahl wannan suna ne na jami'i na kudan zuma domin ishara ga cewa nau'i ne daban-daban amma dukkanin su suna yin wannan dabi'a wanda Allah madaukakin sarki ya ambata to kuma mun ji batun wato horewar da Allah madaukakin sarki yayi musu da irin basirar da Allah madaukakin sarki ya ba su duk wannan basirar tana nuna gwanintar Allah tana nuna ilimin Allah da iyawarsa wanda yake sa yanzu kudan zuma abin ai koyi da shi ne yan sanda sojoji suna koyi da kudan zuma wajen dabarunsa na hanyoyin sadarwa da yake yi hanyoyin sadarwa da ba wanda ya sani sai su kudan zuma din sai kuma wanda ya tsaya ya karance su to sannan duk fa wannan abin da yake yi a cikin kwakwalwar kudan zuma take kuma kwakwalwar kudan zuman nan girmanta bai fi kwayar ri'i ba guda daya an san ri'i kantu girman kwakwalwar kudan zuma kenan gabaki daya duk wannan basirar da yake da ita da abubuwan da yake kiyayewa da lissafin da yake yi tunda har lissafi kudan zuma yake yi duk wannan yana yi ne a cikin kwakwalwa wadda take ba kamar irin inda za ka ga an yi kwamfuta daki guda din nan ba ko kun san da inda ake yin kwamfuta saboda haka in ana maganar abin da ake cewa miniaturization a bayar da abu dan kankani to Allah madaukakin sarki yanzu wato Allah ya bude wannan daga cikin ilimin Allah ne Allah ya ba mu bani adam suke yi amma asalin ilimin Allah madaukakin sarki tun ya riga yayi ya nuna mana ayoyi a cikin halittarsa da irin wannan miniaturization din domin ka duba ka gani irin waɗannan tasarrufat da kudan zuma yake yi a ce a cikin kwakwalwa wanda take ba tafi kwayar kasa ridi kamar kwayar gero fa kenan kwayar gero guda daya gero ma ya ma furi girma ya ma fi ridi kiba an san kantu dai ko shine ai to kwakwalwar kudan zuma kenan to wannan domin Allah madaukakin sarki ya nuna mana gwaninta sa domin mu sallama ma Allah mu san cewar Allah madaukakin sarki ba wasa bane kuma wanda yake da irin wannan magana sa dole ta zamanto gaskiya dole magana sa ta zamanto gaskiya to sannan abin da ya danganci shi ita zuma da Allah madaukakin sarki yace yana fitar da ita daga cikin cikunan waɗannan wato a halitta kun ga jerin gwanan kai abubuwan sha guda uku akai a cikin ayoyin nan guda uku da suka gabata na farko madara nono na biyu giya da abincin da kuma abin shan da ake giya da tsimi abin shan da ake yi daga dabino da inibi sannan na uku zuma da nono da giya duk suna buƙatar tatsa domin nonon in ba a tatse shi ba yana nan a cikin hantsa haka zalika giyar da tsimi yana buƙatar tatsa sai an je an tura shi a cikin an zuba shi tare da ruwa an sa shi a wurin da zai yi zafi irin dai yadda ake yin giya sannan zai zamanto abin sha to amma akwai abin sha wanda yake shi baya buƙatar wani tanadi wani aiki kawai sai dai ka je ka ɗebe shi to shi ne zuma to wannan domin sai aka ambace shi daga ƙarshe domin ni'ima gare shi ta fi bayyana ta fi cika to sannan yana daga cikin jinsin zan yi tambihi akan wannan domin mu kula da irin waɗanda suke wato amfani da ilimi domin cimma burinsu maqsudinsu wataran a majalisin ɗaya daga cikin khalifofin Banu al-Abbas al-Mahdi wani daga cikin ƴan Shi'a sai ya zo yana so ya nuna soyayya ga Ahlul Bait sai ya ce ai Ahlul Bait da Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ila an-nahl an-nahl abinda ake nufi a immatu Ahlul Bait Banu Hashim ake nufi Banu Hashim sune Allah wato ya su Banu Hashim sune kamar kudan zuma abinda ke fitowa daga cikin su wannan abinda ke fitowa daga cikin su kuma shine ilimi saboda haka Banu Hashim kudan zuma ne ilimi ke fitowa daga cikin su yana ganin ya burge tunda shi kansa Abuja shi kansa Al-Mahdi yana daga cikin Ahlul Bait tunda Abbasi ne daga zuriyar Sayyidina Abbas yayi dan ya faranta masa rai ya mal wato ya lanƙwa sawiyan aya ya fitar da ita daga zahirinta ya zuwa ga ma'ana da ta zata dace da maqsudinsa to sai Allah madaukakin sarki ya tona masa asiri a cikin majalisin sai wani daga cikin ƴan majalisin sai ya ce ya amirul mu'minin sai ya ce masa to ya kai bawan Allah to alhamdulillahi Allah ya sa da abincinka da abin shanka abin da yake fitowa daga cikin cikunan Banu Hashim me yake fitowa daga cikin cikin Banu Hashim baya haya yake to ka gode ma Allah Allah ya sa abincinka shine ba hayan ƴan Banu Hashim to shine su kansu Al-Mahdi yaje yake gaya ma Al-Mahdi yaje yake gaya ma Abu Ja'far al-Mansur wannan kissar da ta faru suka mayar da abin dariya wato kamar wani ne ya ga shi Abu Ja'far al-Mansur yana son wasa da tattabara yana ganin sa da ya shigo sai ya kawo hadisi da isnadi na Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a tsere sai da wato abinda yake da hufi shine raƙumi ko abinda yake da kofato shine doki sai kuma abinda yake da fikafiki wato shine tattabara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir ba a yin tsere sai wajen harbi ko wajen tsere akan raƙumi ko wajen tsere akan doki to shi sai ya ƙara ko tsere akan abinda yake da fikafiki wai dan ya faranta masa rai shine sai ya dauko kudi ya bashi yana juyawa zai tafi ya ce amma ka sani na shaida ma Allah cewa ƙeyan nan taka ƙeyar makaryaci ce kai ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya faɗa ne dan ya samu biyan bukata a wajen mai mulki to akwai waɗanda suke haka suke yi da ilimi wato ilimi sun mayar da shi musamman ilimin qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam duk ilimi amana ne amma babu kamar ilimin fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadansu sun mayar da shi ya zamanto shine dokin da za su hau domin su cimma manufarsu imma manufarsu wajen tabbatar da karkatattar aqidarsu kamar yanda wannan yayi ya fassara wato an-nahl anan wajen da banu hashim kuma ya fassara wato abinda ke fito ya fassara abinda Allah ta'ala yace yahruju min butuniha yace wai ai shine ilimin da Allah ya sa a cikin zukatan banu hashim to Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da fandarewa daga hanya to sai mu tashi aya ta 76 insha Allah na'am 60 da نعم ايه والله خلقكم ايه 70 نعم عفوا
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير
نعم الله يجي والله خلقكم كما الله شيني با ونن سبا وندي يا هلكيكو باين دا كو با كومي بني ثم يتوفاكم سنن ينا داوكان رايوكانكو ومنكم من يرد الى ارذل العمر daga cikin ku akwai wanda ake mayar da shi ya zuwa ga mafi wulakantar shekaru shine ya zamanto tsoho tuku likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a ya zamanto baya sanin komai bayan da yana da ilimi ba zai iya sanin komai ba bayan da yana da ilimi ba zai iya koyon komai ba bayan da yana da ilimi inna allaha alimun qadir lalle Allah masani ne da komai kuma mai iko ne akan abin da yake so wannan wato shi kuma wani uslubi ne na hujja wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin littafin sa mai sarki wato ya janyo hankalin dan adam ya zuwa ga bayyana masa wato ni'ima da yayi da baiwa da yayi masa kamar yanda yayi a wadancan ayoyin amma a wadancan ayoyin Allah yana bayyana baiwa ne tare da gwanintarsa domin kaga gwanintar iyawar Allah da hikimarsa da saninsa sannan kuma kaga ni'imarsa da yayi maka kaga rahamarsa to anan akwai bayanin baiwa da ni'ima da za ka ga rahamar Allah sannan kuma akwai bayanin izzarsa da qahariyarsa cewa tilas ne domin waɗansu mutane abin da yake sanya su sallama shine idan aka nuna musu kiri-kiri ga ƙarshen su ba su da komai wato ba su da ƙarfi kuma suka yadda suka risna ma wanda yafi su karfi to Allah madaukakin sarki shine al-qahhar yarin jayi kowa to shine Allah madaukakin sarki yake bayyana qahariyarsa tare da ni'ima domin in baka sallama ga ni'imar Allah ba dole ka sallama ga qahariyar Allah domin Allah zai nuna maka kai bawa ne ko kaso ko kaki in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai ya zo ma Allah yana rukufe yana bawa لقد احصاهم يا كيايه su gabaki daya wa'adahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda kowa zai zo masa ranar alqiyama shi kadai to wannan uslubin na wato a nuna maka kaskancin ka sannan a nuna maka izzar Allah da qahariyar Allah to yana sanya wanda yake mai taurin kai wato ya sallama wanda yake mai taurin kai ya sallama wato walillahi almathalul a'la Allah shine yafi komai Allah ya shine sifarsa ta futa komai ba za a kamanta shi da wanda daga cikin halittarsa ba amma ka dauka mutum ne yake ganin shi mai karfi ne yana ganin ba wanda ya isa gare shi sai suka zo suka kara da wanda yafi shi karfi yafi shi sanin dabarar fada yaga da karfinsa bai amfane shi ba wato da karfin nasa ma sai ya zamanto da karfin nasa ake halaka shi ake kaskantar da shi idan aka yi masa haka ya zai yi ba sai ya saranda ba ya ce to a'a abun fa ba haka yake na sallama sai ya saranda to Allah madaukakin sarki shine lillahil masalul a'la to amma yana daga cikin tunda Allah madaukakin sarki ya gina dan adam akan haka akan cewa in yaga gajiyawarsa yana sallamawa to to Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi sai yake nuna mana gajiyawar mu da kuma nuna cikakken ikon Allah to dan haka ma sai ya fara da ambaton Allah bi tunda makanin da za a iya kawo damir ne tunda kamar Allah ta'ala ya ce a waccan ayar wa auha rabbuka ubangijinka yayi wahayi ya zuwa ga wato kudan zuma kaga da sai a ce kuma ya halice ku kuma shine ya halice ku kaga da tunda ana maganar ubangiji din ne sai a ce kuma shine ya halice ku amma sai aka ce kuma Allah shine wannan wanda ya halice ku aka sake ambaton Allah dan a san magana ake yi a kansa kuma domin ayar ta kunshi ta zamanto tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke bayanin sifofi da ayyukan Allah waɗanda suke wato su ne a cikin ayoyin Al-Qur'ani ayoyi ne masu sharufta kamar yadda suratul ikhlas ta zamanto wato sura ce mai ɗaukaka saboda babu abin da ke cikinta illa bayanin sifofin Allah kamar yadda ayatul kursi ta zamanto ayar da tafi kowace girma dan babu komai a cikinta in banda bayanin sifofin Allah to ayoyin da suke bayanin sifofin Allah suna da matsayi na musamman a cikin Al-Qur'ani to ɗaya daga cikin yana daga cikin hikimomin budewa da ismul jalala kenan sannan kuma aka kawo shi da sigar fi'ili domin wato a nuna ce domin tabbatar da cewar wannan aikin Allah ne yayi ba wani ba kuma kana ganin sa kamar misali ne mutum ne kamar misali ne an biya maka bukata an yi maka wani abu na taimako sai wanda ya taimaka maka sai ya zo ya ce ai ni ne nayi kokari ka samu wannan ana allazi sa'aitu fi hajati kaga sai ka kawo aka kawo shi da fi'ili domin ya nuna cewar kamar an mayar da shi wanda bai sani ba to yanzu ga wanda yake shine yayi maka wannan abin hakikatan domin wato ka gane ka san cewar shine ba wanin sa ba to Allah madaukakin sarki shine ba wanin sa ba wanda ya halicce ku a cikin wannan akwai bayanin minna ni'imar Allah domin babban ni'ima a kawo ka rayuwa da a ce ba a halicce ka ba ko kuma da a ce da aka tashi halittar ka an halicce ka dutse ko an halicce ka jaki ko an halicce ka buri ko an halicce ka kada ko wanda daga cikin halittun Allah yaya za ka yi amma Allah shine kuma da ba a yi ka ba ma lam takun shay'an madhkura baka zamanto wani abin ambato ba zero ka san babu abin da yafi zero babu shi babu to amma Allah shine ya halicce ku to a cikin wannan akwai ni'ima cewa ya fitar da kai daga babu da babu kai ka zamanto abin ambato thumma yatawaffaku sannan kuma zai kashe ku to anan kahariyar take ko kun so ko kun ki kuna san rayuwar kuna kankame ta amma haka zai kwaci ku mutu kuma shine yake yin wannan babu kuma wanda yake musun cewa zai mutu to shine yake mutuwa shine yake matarwar shine yake kashewa to a cikin wannan akwai waɗanda suke tsira su mutu wato ba za su mutu da wuri ba har sai sun kai shekaru masu yawa wanda Allah ya sifanta su da cewa arzalil umur al-arzal shine wanda yake mafi wulakanta mafi kaskanci wato a cikin shekaru shine shekarun da yake mafi kaskanci mafi wulakanci ai shine akhassuhu shine wato mafi wulakantarsa shine halin tsufa domin abubuwa guda biyu suke tare da mutum wanda dukkaninsu baya son su baya son mutuwa baya son tsufa amma kuma Allah ya sallada su a kansa saboda haka Allah ya tabbatar da cewa shine al-qahhar ko ka so ko ka ki sai ka mutu in baka mutu da wuri ba har kai tsawon rai ko ka so ko ka ki sai ka tsufa duk fentin da zaka sa har zaka kai lokacin da zaka daina sa fentin ka hakura ka sa fentin dan ka rufe bakin gashin har zaka kai lokacin da zaka ce kai na gaji watar ma aka zo za a yi ce kai ku kyale ni bana so a ga furfurar kowa ya gani amma da yana ta rufewa saboda me baya so to haka ɗabi'ar ɗan adam take Allah ya sallada wannan tsufan akan mutum ya sallada tsufa akan mutane dukkan ɗan adam idan bai mutu ba to babu makawa zai tsufa duk kuma da mutuwar da tsufar abin ki ne a gare shi amma Allah ya sallada su akan sa to Allah ya sifanta wannan da cewa a hassul umur mafi tawayar mafi kaskancin shekaru domin matsayinsa kamar matsayin wato raunin jarunta raunin kasancewa jariri ne a raunin rashin karfi da raunin hankali da kuma rashin rashin kaifin basira ba za ka iya gudu ba kamar yadda yaro ba zai iya gudu ba bal watakila ma ka koma sai rarrafe kamar yadda da yaro yake rarrafe karfi jikin bashi da karfin da zai dauke ka kuma wannan yana sabawa da irin sabawar mutane wani zaka ga in ya kai shekara 80 yana nan da karfin sa tafiya yake amma wani a shekara 80 sai dai a dauke shi a aje wani a shekara 80 yana da kaifin basirar sa bashi da mantuwa bai rikice ba amma wani a shekara 70 ma rikicin tsufa ya riga ya zo masa wannan yana sabawa da halitta wani lokaci da irin yanayi wani lokaci da kuma irin dangin da wato irin yanayin halitta shine yanayin halittar wanda dama wato irin masu wanda suke a cikin irin wannan gidan ko cikin irin wannan halittar akan wannan suke malamai sun rattab sun wato jeranta matakan shekarun yaro dan adam kai daga farkon haihuwarsa har zuwa shekara 33 to wannan shine shekarar cikar karfi wannan a lokacin nan duk karuwa mutum yake tun daga farkon shekara har 33 kari kake samu to daga 33 zuwa 40 to 40 shine zaka samu kamalar hankalinka da kamalar karfinka shine ka shiga cikin marhalar gwarzanta ka zaman to ka hal gwarzo don haka zaka tsaya a shekara 40 har ya zuwa ga shekara 60 bayan shekara 60 to shine marhalar tsufa amma daga 40 din nan kana cika to sai a soma ragewa ake wata ran naje wajen likitan ido lokacin na shekara dan 45 aka gwada ni a cewar ina buƙatar tabarau domin karatu sai yace afwan ina shekara 42 ne sai yace ai wannan ai ka tsallake ma da shekara 2 kamata yace tun kana shekara 40 idan sai da mun zari ba za ka iya ba to daga 40 din nan za a soma rage ka ɗaya bayan ɗaya har sai ka kai zuwa ga ardalil umur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsari daga mu kai wannan shekaru ardalil umur wato domin a lokacin nan rayuwar za ta zamanto abincin ma ba daɗi in ka ci abincin ballantana ma ka ce wai za ka yi saɓan Allah a lokacin shi kansa na halal ɗin ba daɗinsa kake ji ba ballantana ka ce za ka nemi haram ɗin rayuwar gabaki ɗaya ba ta da daɗi a lokacin da mutum zai zamanto kan cewa ya rididdige ya ƙare to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsari daga wannan kamar yadda yazo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yake koya ma ƴaƴansa yace su rinka neman tsari daga abubuwa guda hudu wanda annabi sallallahu abubuwa guda biyar a wata riwayar an ambaci guda hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah da su a bayan kowace sallah Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn Allahumma inni a'udhu bika min an urda ila ardhil al-umr وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر غدا حدو دين كينان ا وتا روايه يزو دا قارا و يزو دا قارا اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من الحرم عفوا واعوذ بك من البخل يا امبتي روى تاره دا صورو ا وتا مفي ا وتا روايه غدا بي شينه نبيار fitnatul duniya aka fassara da cewa ita ce fitnatul dujjal to ash-shahid anan shine neman tsarin sa daga an uradda ila ardhalil umur to an sifanta wannan ardhalil umur din likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a an kawo lam alkai da nuna ta'lil kamar wato ya zamanto baya sanin komai da bayan da yana da ilimi to amma wannan lam din bi ma'ana al-aqiba wato aqiba salamus sayrura ce فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا كما هو wannan lam din ce lamus sayrura wal aqiba wato akibar kaiwarsa ga wannan shekaru shine ya zamanto baya sanin komai bayan da yana da ilimi ba zai iya koyon komai ba abinda ma ya sani rabuwa yake da shi, abinda ma ya sani rabuwa yake da shi. Shi yasa malaman hadisi suka yi, akwai sun yi tanadi ga irin wannan, akwai waɗanda suke samun wannan, sun yi riwaya, sun kiyaye hadda, sun haddace kuma sun dogara ga haddarsu, in suka kai wannan munzalin a cikin shekaru, to sai duk abinda suka sani duk sai ya rikici, da abinda suka ruwaito sai su rinka ruwayar akasinsa. Saboda haka sai ya zama to riwayarsu a wannan lokacin ba a karɓanta. To waɗansu daga cikin malamai suna da ‘ya’ya wanda su ma ɗaliban hadisi ne, malaman hadith ne, daga sun ga sun yi irin wannan sai a ce to ba zai sake riwaya ba. Domin yayin da malami ya zama to irin wannan, in ba a mayyaze, in ba a tantance abin da ya yi riwaya yayin da yake cikin lafiya ba, da abin da ya yi riwaya bayan wannan wato raunin ya same shi, duk gabaki ɗaya hadisansa sai a tattara a aji, ba za a karɓa ba. Amma idan an tantance lokacin sai a ga suwaye suka yi riwaya daga wajensa lokacin da yake lafiya lau, suwaye kuma suka yi riwaya lokacin da ya rikici, suwaye wanda ba a sani ba. Wanda ya yi riwaya lokacin da yake lafiya lau sai a karɓi riwayarsu, wanda ya yi riwaya lokacin ya rikici tsufan ya zo masa ba za a karɓi riwayarsu ba. To wanda kuma ba a sani ba fa, ko cikin lafiya ne ko bayan rikici ne, ya za a yi da su? Sai a yi tawakkufi, sai a yi tawakkufi. In sun ruwaito abinda sauran jama'a suke ruwaitowa sai a karɓa, in sun ruwaito wani abu wanda su ne kaɗai suka ruwaito sai a ce a'a, la'alla wannan abin da ya same shi ne lokacin da illa ta zo masa. Wani haɗe daga cikin albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an kiyaye duk waɗanda suka samu wannan abin ya same su a cikin masu riwayar hadisi, su ne ake ce musu al-mukhtalifun. Al-mukhtalifun akwai al-kawakibun nayyirat fi man ikhtalata min ar-ruwat al-thiqat, sunan littafin kenan na Ibn al-Kayyan. Wanda wannan akwai kuma irin wannan masu riwayar hatta a cikin Bukhari da Muslim, amma yaya Bukhari da Muslim suka yi wajen riwaya daga gare su sun tantance. To sannan Allah ta'ala ya ƙara ayar da cewa inna Allaha alimun qadir, lallai Allah masani ne, ya san komai. Wanda a cikin wannan ƙarewa da wato wannan sifa ta Allah jalla wa ala ta ilimi, ya nuna kan cewar abinda aka yi, abinda ake so a yi nuni a cikin wannan ayar shine girman ƙudurar Allah da girman ilimin Allah. Aka haɗa ilimi da ƙudura, domin idan mutum yana da ilimi ba shi da ƙudura, to sai zai iya mutuwa don baƙin ciki, ga zuciya yana iya suranta ga abinda zai yi, ga abinda zai yi, amma ba iko, ba zai iya ba. To shi ko Allah ya haɗa ga ilimi kuma ga iko a kan zai yi, ya san abin kuma zai iya yi, wani ya sani amma ba zai iya ba, saboda ba shi da damar. To Allah maɗaukakin sarki ya nuna a cikin wannan ayar iliminsa, da yanda ya sanya dukkan ɗan adam ya zamanto ya rakkafa ma rinjayen Allah jalla wa ala. Kuma Allah qadir ne, yana da iko, yana daga cikin ikon Allah da ya lizimta maka sai ka bi wannan tsarin. Ba wani wanda baya bin wannan tsarin, ba wani wanda baya bin wannan tsarin, tsarin rayuwar kenan. Ba za ka ce kai za ka gama rayuwarka gabaki ɗaya a marhalar samartaka ba, kai dukkan shekarun rayuwa gabaki ɗaya ka ci gaba da rayuwa, ka kai shekara 70 amma kana nan a saurayi, ka ce haka za ka yi, ka isa? Ba taɓa gani ba, ba za a iya samu ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata cuta Allah ya sanya mata magani illa mutuwa da tsufa. Tsufa ba za ka taɓa samun maganinsa ba, ba ka taɓa hana ma kanka ba. Na'am.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وما الذين قدموا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون.
Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq, Allah shine wanda ya fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki. Famal ladina fuddilu bi radi rizqihim, to waɗanda aka fifita su da basu wadatar arziki, su ba masu mayar da arzikin su bane alama malakat aymanuhum ya zuwa ga waɗanda hannuwan daman su suka mallaka su ne bayin su fahum fihi sawa su zamanto daidai wa daida suke da su bayin nasu a cikin arzikin da Allah ya ba su afa bi ni'matillahi yajhadun to yanzu da ni'mar Allah ce suke yin musu suke butulce ma bayan istidlali da rayarwa da matarwa wanda ya nuna wato ikon Allah da kudurarsa da cewa tilas wannan abin sai ya same ka in dai Allah ya baka rai to sai ya sai ka dandana mutuwa to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci wani abin da yake shi ma tilas kana ganin sa kuma kudurar Allah ce yake tare da shi shine arziki tunda kowa ya san cewa shi kada zai tilo arzikin duk anan ya samu Allah ne ya bashi wanda yake nuna kamar yanda Allah yake shine ya rayar da shi kuma zai matar da shi to kuma shine yake azurta shi duk da maksudin ayar shine Allah madaukakin sarki ya nuna bambanci tsakanin azurtawa yanda Allah yake bambanta bayinsa a cikin arziki to amma ya kunshi ni'imar Allah da cewa asalin arzikin da wanda aka takura masa arzikin da wanda aka yalwata masa arzikin duk Allah ya bashi domin hatta shi wanda bashi da isasshen arzikin shine rabansa arzikin daga Allah yake dai gabaki dai saboda haka wannan ya tabbatar da ni'imar Allah ta azurtawa to Allah madaukakin sarki yace to fi shine ya fifita ku a wato ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki ba da wani dalili ba wanda yake zaka iya gani domin arziki Allah madaukakin sarki yana bama mace yana bama namiji yana sa wata matar tafi mijinta arziki wata matar ta zamanto kuma mijinta ya fita arziki wani Allah madaukakin sarki ya bashi arzikin yana sa yana yaro dan saurayi wani kuma yana tsoho saboda haka ba shekaru bane arziki ya bama bakar fata ya bama jar fata ya bama mai ilimi ya bama mara ilimi ya bama dan mai kudi ya bama dan talaka yanda Allah ya so yake babu wata kaida wanda yake zaka ce wannan shine dalilin da yasa Allah yake bada arziki domin idan kana tsammanin karfi ne karfa nawa ne za ka gani sai dai ya rinka ahinja ahinja inda karfi ne da sai dai ya zauna a daki sai dai kawai arzikin ya zo masa wani kuma ga ilimin ga digirin iri iri duk ya tattara amma yawo yake yi yana samun abinda kullun rigima ake da shi akan kudin makaranta da zai biya babu amma ga ilimin ya tara shine Imam Shafi'i yake cewa wa min ad-dalili ala al-qada'i wa kaunihi bu'sul labibi wa tibi aish al-ahmaq yana daga cikin dalili akan wato kaddara Allah da kuma wato kasancewar abinda Allah ya tsara shine yake tabbata yace bu'sul labibi mummunan hali talauci na wato mai hankali da basira wa tibi aish al-ahmaq da kuma kyakkyawar rayuwar wawa kaga wani ga basirar ga ilimin ga karatun yayi haddar yayi digirin iri amma kuma kaga wani gashi nan sharholiya kawai yake ba abin da ya sani certificate na secondary din nan ma bashi da ita kasuwancin nan ma bai iya ba amma kuma gashi nan yana cikin Allah ya yalwata masa wannan yace ya ishe Imam Shafi'i yace ya ishe mu dalili akan kaddara da cewa abin yin Allah ne to Allah shine wanda yayi wannan domin kuna gani ko kuna ganin wannan fifikon to Allah shine yayi wannan ba wani ba shine wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq to a cikin wannan sai Allah ya fitar mana da aya shine yanzu tunda Allah shine ya fifita ku akan haka ku wanda Allah ya fifita ya ba ku wadata za ku yadda a ce a kwace dukiyarku a mayar da ita ga waɗanda hannayenku suka mallaka wato su ne bayinku da suke su kansu mallakanku ne a ce a daidaita ku zamanto daidai za ku yadda da haka ai ba za ku yadda ba to ta yaya za a yi tare da cewa Allah shi ne mafi girman misali ta yaya za a yi ku yadda Allah da shi ne yake mallaki komai a ce ku daidaita Allah da bayin ga nasa bayin ku ba ku yadda a daidaita ku da bayinku ba amma za ku yadda ku dai amma kuma ku daidaita Allah da bayinsa za ku yi haka ai ba kwai ba shi yasa Allah sai Allah ya ce a ƙarshen ayar afa bi ni'matillahi yajhadun to yanzu suna musun ayar Allah wato suna butulce ma ni'imar Allah ne Allah ya musu wannan ni'ima ya fifita su su ba su so su yi ma ba su so a daidaita su da bayin su ba amma za su so a daidaita Allah da bayin sa in kuka yi haka kun gode ma ni'imar Allah kenan to in ku ba ku gode ma ni'imar Allah ba wato kuna butulce ma ni'imar Allah kenan shi yasa sai Allah madaukakin sarki yazo da istifham litawbih afa bi ni'matillahi yajhadun to da ni'imar Allah ce suke yin musu wato suke inkari suke butulce ma dan a kwabe su a nuna kada ku yi haka kada ku butulce ma ni'imar Allah a qira'ar Abu Bakar an Asim afa bi ni'matillahi tajhadun to da ni'imar Allah ce kuke wato kuke butulce ma sai aka mayar da khitabin ya zuwa gare su su waɗanda ake musu zance da wannan alkur'ani wanda sun san abin da suke yi kenan domin ya zamanto wannan ya kunshi uslubin tahdhir in bi ni'matillahi yajhadun ne zai zamanto tawbih gwalewa da uslubi wanda yake zai sa ka koma kai kan cewar wannan abin da kake ba daidai bane wannan kuwa uslub din kuwa da qira'ar tajhadun ne afa bi ni'matillahi tajhadun sai ya zamanto tahdhir tsoratarwa da gargadi wato ku tso wato kada ku yi musu ku butulce ma ayoyin Allah an sifanta bayi da cewa ma malakat aymanukum da abinda hannun daman ku ya mallaka saboda yawanci ana ya ake samun bayi ana samun bayi imma ta hanyar yaki a kama ribatattun yaki a raba su su zamanto bayi wa imma ta hanyar saye to yaki ana yin sa ne da rike kansakali da hannun dama saboda haka kamar wato kansakalin da ake rike shi da hannun dama shine ya mallaka maka wannan bawa haka dalika in ta saya ne ana yi ta hanyar ciniki da bayarwa da hannun dama saboda haka dai hannun daman ka kamar shine ya mallaka maka bawa to al'ada ce ta sa sai ake amfani da wannan kalmar ake cewa ma malakat aymanukum milkil yamin mulkin hannun dama ba wai an nuna hakikatan hannun daman ne yake kamawa yake mallakar yake taba yake kama wuyan bawa ba sannan zai zamanto bawa a'a uslubi ne wanda yake na larabci amma an mai da shi a bisa abin da yake na al'ada wannan ya nuna cewar masu cewar a zo a daidaita kowa da kowa ya zamanto daidai a cikin arziki sun san cewar wannan tsarin nasu ba zai yiwu ba dan ya saba ɗabi'a kamar yanda wato Marx yayi Karl Marx da yayi a communism yanda yazo yace kowa ya zamanto daidai ba wanda zai mallaki a wato abubuwan da ake samun arziki da su kasa mutum ba zai mallake ta ba dukiya mutum ba zai mallake ta ba da kasa da dukiya ta al'umma ce baki daya sai dai kowa ya zamanto daidai wa daida sannan kowa a bashi bukatar sa duk abin da kake bukata za a baka dan haka sai dai ka samu gida kawai guda daya gona sai dai ka je kai aiki a gonar al'umma ba za ka samu gonar ka ba kowa ya zamanto daya to an san wannan ba zai yi ba tunda Allah ya ce faman ladina fuddilu bi radi rizqihim ala ma malakat aymanu wannan kaga yazo da uslubin lamul juhud ne wannan fadin fa'ul sababiyya ce kamar take zuwa alamul juhud wadanda aka fifita su da arzikin su ba za su bayar da arzikin nasu ba zuwa ga wadanda hannayensu suka mallaka su zamanto daidai ba zai yi ba ka je ka samu wadanda suke da shi su dawo da dukiyar su su zamanto daidai da wadanda suke mallakar su ne abinda Allah madaukakin sarki yace za a yi shine likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum kad dukiya ta zamanto ta rinka kewayawa tsakanin mawadata kawai ya zamanto mai arziki shine mai arziki talaka shine talaka a'a ai zamanto ana samun social mobility talaka zai taso wata ran shi ma ya zamanto mai kudi shine dulatan kar ya zamanto tsakanin masu kudi kawai kar ya zamanto haka ya zamanto yana harka yana motsi yan talakawa wato talakawa ta hanyar yadda aka shirya yadda ake raba dukiya a cikin al'umar musulmi da taimakekeniya da ake talakawa su ma za su wayi gari su zamanto mawadata saboda haka sai ya zamanto kan cewa tabakar mawadata din tana karuwa ba kawai ta tsaya ne a suke ba kamar yanda su kuma yan jari hujja suke cewa a'a su waɗanda suke din nan masu jari masu hannu da shuni ai ta kara musu idan suka karu suka samu suka cika suka batse to sai su yayyafi sai na kasa su samu haka capital haka yan capitalist suke cewa ka gani su yan communist suka ce a kwace nasu a raba kowa ya zamanto daidai wa daida a janyo su kasa karfi da yaji su kuma waɗannan suka ce a kyale su su ta samu har sai sun samu sun cika sun tumbatsa to sai su in suka tumbatsa kamar yanda ake gumi sai su yayyafi sai gumin sai ya taho na kasa sai su ma su samu sai su ce alhamdulillah to na musulunci shi ba haka yake ba shi cewa yi a samu kada wato a samu social mobility kasa ta rinka tashi tana tafiya sama ta hanyar waɗanda suke na kasa su rinka sauko da shi kasa ba su ta samu ba suna samu ya zamanto cewa ba nasu ne su kade ba akwai haƙƙi akan na kasa wanda da na kasa din sai su ma su samu sai su taso sai su ma su zawo su zamanto na sama in sun kai na sama din sai su sake bayarwa sai su dago waɗansu sai su ma in sun dago an daga su can sama sai su ma in sun samu sai su sake sauko da shi zuwa ga na kasa haka ake ta yi to wannan shine kun ga tsari guda uku da jari hujja da gurguzu da tsarin musulunci wannan aya ta nuna cewa tsarin da suke tsarin wato gurguzu ba zai yi ba tunda Allah ya ce famal ladina fudhilu bi radi rizqihim wannan ya saba ma dabi'a shi yasa kaga da aka yi gurguzun bai shekara 100 ba abin da ya tarotse ya zaman to ƙaryar banza su da kansu suka rusa kansu to halla Allah madaukakin sarki kenan yana da hikima iri-iri a cikin halittarsa muna kuma alqur'ani anan ne zamu ga hikimomin Allah jalla wa ala Allah ya ƙara bayyana mana hikimominsa ya ƙara bayyana mana fahimta a cikin littafinsa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bani ikon nisantarta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu Allah ga masu tsoron Allah wannan ibada da muke ta azumi da qiyamul ramadan Allah ya karba daga gare mu Allah ya ƙara ƙarfafa mu akan yinta Allah ya sauwake abinda ake ciki na tsanani da wahala da rashin abinci da mutane ake ciki a cikin wannan hali na azumi Allah ka yalwata mu bayinka Allah ka yalwata mu wannan al'umma tamu Allah ka share hawayen masu kuka a cikin wannan al'umma Allah ka yalwata mana ka wadata mu ya rabbal alamin ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka inganta imanin mu ka inganta addinin mu ka inganta mana arzikin mu da zaman lafiyar mu a cikin wannan al'umma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين